demokradiya a yau. Cikin shirin tsaye da shugaba Buhari yana nufin APC ta lashe zabe cikin sauki kenan, abinda zamu duba cikin shirin a yau kenan. Masarar assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Masu iya magana ke cewa kana naka Allah na nasa. Burinmu a yau shine mu gabatar muku da jawabin da mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafi da yi kan hanyoyin magance rigingimu tsakanin manoma da makiyaya da kuma wasu fitintunu tsakanin sauran al'umma. Amma sawun giwa aka ce ya taki na raƙumi. Sai ku yi mana aikin gafara a bi mu bashi zuwa shirye-shiryenmu masu zuwa. Kamar yadda wani gilba za ku kasa ji ba, jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari zama ɗan takarar jam'iyyar ba tare da hamayya ba zaben ƙasar da za a yi baɗi. Jam'iyyar ta cimma wannan matsayar ce a jiya Talata a wani taron ƙolin kwamitin zattazuwa na jam'iyyar da aka yi a Abuja. Mai mala wanda shine babban sakataren jam'iyyar na ƙasa ya tabbatar wa Umar Faruk Musa a haka.
Ina nuna maka ai wannan zaben da kwamitin ƙoli na jam'iyyar ta nuna yau. Ta gamsu da kamun ludayinsa, ta gamsu da jagorancin da yake yi. Kaga ida gamsuwa shike kawo a jefa ƙuri'an amincewa ai. Inda akwai na kasu kasan ba za a jefa masa ƙuri'an amincewa ba. Wannan ƙuri'an amincewa an amince da shugabancinsa kenan. Wannan shine abin da ya nuna.
To ina cewar idan wani dan jam'iyya yana so ya tsaya takara da shugaba Muhammadu Buhari ko wani dan jam'iyya yana so ya tsaya takara tare da duk wanda ma ke sha'awa kamar shugaba Buhari, ana nuna ba zai tsaya takara ba sai in shugaba Muhammadu Buhari ba ya so.
Kware da gaske ai wannan shine abin da ya nuna, saboda ai in aka ce maka an jefa mutum ƙuri'an amincewa ai ya kamata ta fahimci abin da ake nufi. Wannan ya nuna cewa lahirin 'ya'yan jam'iyyar APC ai duka a kai maka ce masu ruwa da tsaki na jam'iyyar gaba ɗaya suna wannan mitin ɗin, to kuma aka jefa wannan ƙuri'an amincewa. To kaga in ba mutum ya fito yadda shi baya ciki ba ne, an riga an amince da shugabancinsa, an amince da yadda yake gudanar da mulki, an amince da kamun ludayinsa, an gamsu da yadda yake tafiyar da ƙasar.
Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka wani jami'ar Bayero ta Kano, shin APC ta lashe zabe kenan da wannan mataki na tsaye da shugaba Buhari?
To jam'iyyar tana da rikice-rikice da yawa a yanzu, amma idan kai da aka ji da cewar bangaren Yarbawa zai wahala fita daga APC saboda dukkan matsalarsa a yanzu a ciki take, zai wahala da su buƙaci idan a tabbatar da nasarorin da suke ta samu a dalilin gwamnatin APC ba. Sannan kuma in kai la'akari da irin yadda har yanzu farginin Buhari a arewa ya tsara bakin jininsa, to za ka iya cewa waɗanda suke jin da su gamsu ba da yawa za su dawo su bi layi, musamman daman a arewa ne waɗanda maslahatsu ya ta bayi da su nemi ci gaba da alaƙanta kansu da Buhari har zuwa zaɓen gaba. Don haka wannan zai taimaka a arewa ma jam'iyyar da ɗan ci gaba a dunkule. Sannan kuma har yanzu ba a da tabbas wa PDP za ta fitar, saboda haka gwargwadon yanda PDP ta iya warware matsalolinta ta fidda ɗan takara karɓaɓɓe, gwargwadon yadda ya kila za ta ce akwai ƙalubale, gwargwadon kuma yadda ta kasa yin haka, gwargwadon yadda za ka ce ci bilis a gurin APC.
To ku masana kimiyyar siyasa, ta yaya kuke fassara rashin halartar shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki a taron jigajigan jam'iyya da shi shugaba Buhari ya yi ko a maraicen Litinin? Sannan kakakin majalisa ya halarci wancan zaman na ranar Litinin, amma zaman da aka yi jiya na dan Talata inda aka amincewa shugaban ƙasa a zaman dan takarar jam'iyyar Bukola Saraki da shi shugaban ƙasa da Dogara, dukansu ba su halarci wannan zama ba. Akwai wani abin da za a iya ɗauka daga rashin halartar su?
Alamu ne na cewar ɓangaren ɗan majalisa za su ja daga. Duk wannan zai nuna maka hasken cewar wato za su yi abinda kaman ba gishiri ne ba kaman da
wannan yadda suka ce sai an fara yin zaben su hukumar zabe ta ce ita fa yadda ta tsara haka za a tafi kuma akwai masana shari'a da suke cewa haƙƙin tsara yadda za a tafi zabe a za a yi zabe da jadawalin zabe haƙƙi ne na hukumar zabe majalisa ba ta da yancin ta yi wani canji daga cikin sa
canji jadawalin zaben nan wani abu ne da wata kila sai ya danganta su ga kotu saboda wasu kardanin wato ba su da iko hukumar zabe ce take da iko wasu kuma suna ganin suna da ikon su da dokar zaben wadda ta bai wa hukumar zabe din iko to magana ce ta kuma wannan kotun bi matakan da suka dace kafin su yi wannan gyaran in ya shafi tsarin mulki in suka ce sun bi ba a gamsu ba dole ko kuke za ta iya raba wannan saboda haka wannan wani abu ne da ba amma kowannan zai yi tasiri a kan zaɓen shugaban Muhammadu Buhari ko ba zai tasiri ba wannan zai wahala a iya samun tabbas domin in so suke yi in sun haye yi wani abu da kuma shugaban Muhammadu Buhari ba zai haye ba ina ganin wataƙila zai musu wahala in dai har su suka haye ɗin.
Tun cewa a bari sai an fara zaɓen su kafin a zaɓi shugaban ƙasa na daga ciki ne ko akwai abin da kuke ji cikin wasu dalilai da yasa suke jan ƙafa?
Eto ina ga duke ta haɗu na farko suna tunanin tashi makomar a siyasance makamansu wato komawarsu na biyu kuma wato akwai abubuwa da yawa da suke damun su game da yadda shugaban ƙasa ke tafi da al'amuran ɓangaren zartarwa da alaƙarsa da su da kuma wasu ma'aikatan gwamnati da suke ta kuka a kansu yake sauraron su to kuma wannan gaba ce gaskiya wacce bisan siyasa zai so ya amfani da ita ya shimfiɗa shari'ansa.
Alama ta farko da ake gani na ƙalubale da jam'iyyar APC ko shugaba Buhari zai fuskanta daga majalisa alama ta nuna ko?
Kware kuwa. Akwai daga majalisa, akwai a cikin jam'iyya ba ma. Wato sai an kwana da sanin cewar akwai 'yan jam'iyya da yawa da kuma lamarin bayi musu daɗi a inda ake tafiya. Don haka ba abin da suke ne don aka je convention ya ji bayani saɓani da suke ji yanzu.
Dr. Duka waɗannan koke-koke na san rai ne ma'ana na bauta a jam'iyya ina jira a saka mini ba a yi mini ba ko kuma yana daga cikin koma bayan harkar gwamnati domin an yi shekara uku ba a naɗa shugabannin hukumomi ba.
Gaskiya ya wuce a ce nasar rai ne idan da watakila nasarorin gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari sun kai mizanin da ya kamata a ce kowa ya sallama da kowa korafin ma da bai taso ba amma magana ake ta cewa mutane da yawa ba su gamsu da irin nasarorin da aka samu ba sai an samu nasara ɓangare kaza kuma tana neman shawarwari ta ɓangare kaza sannan ga guri kaza ga matsala kaza ga matsala kaza saboda haka waɗannan kuma ana ganin wato waɗanda aka ɗorawa amanar abin da yawa su ne za ka tafi da abin yadda ya kamata kuma an ƙi a saurari kuka an ƙi a yi canji an ƙi a yi gyara to duk waɗannan gaskiya dalilai ne kwarara da suka fi ƙarfin a ce kawai biyan buƙatar wani ne saboda ba a sa gwamnati ba ya sa ike kuka.
Dr. Duka
ka manta kukan nan ya fito kar ka manta malam Sahabu kukan nan ya fito daga waɗanda su ba muƙamin gwamnati suke nema ba yanzu zaman ƙasa da ta fara bara yanzu gwamnan Kaduna ɗan Rufa'i da ya fara fitar da wasiƙa tun 2016 yanzu tsohon shugaban ƙasa Obasanjo tsohon shugaban ƙasa Babangida duk ka ga ba wani muƙami waɗannan suke nema ba ai amma suka ce tafiyan nan akwai gyara a duba kuma ba a yi gyaran nan ba har yanzu.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Umar Faruk Musa da Nasiru Adamu Lika wanda ya mana fassarar jawabin mai martaba sarkin muri da bamu samu damar kawo muku ba da kuma Dr. Sa'id Ahmed Duka da ya mana fashin baki da Cibahiro Diodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin. A nan ne sa'a bai mamali zan dakata in sallama da ku.